Adago ta barazanar sake tsunduma yajin aikin ne bayan gwamnatin tarayya ta dakatar da biyan ma'aikatanta kuɗaɗen rage da tsadin cire tallafin bayan ma'aikatan sun karɓi na wata ɗaya kacal. Wani abu da shugaban fannin tsare-tsare na ƙungiyar Adago ta ƙasa, Comrade Nasiru Kabir, ya tsokaci a kai.
Mun samu wannan sanarwa inda kuma bai ma shugabannin ƙungiyoyin nan daɗi ba, mu dama mun faɗa tun a fari ko wannan 35,000 ɗin nan na ƙari ne kawai na rage raɗaɗi, amma mu ba mu yarda da shi akan matsayin ma ƙarin albashi ba. Kuma magana ta gaskiya a hakan ma ai muna kan ƙorafi ne don ba mu amince ba. Kuma abun kunya da gwamnati ta ƙara yi shi ne har ta fito ta ce ta ma dakatar da wannan. To maganan gaskiya muna kan bakanmu, babu gudu babu za da baya, za mu kirawo 'ya'yan wannan ƙungiya a ɗauki kuma tsatsauran matakai. Tun da dama shi wannan yajin aiki mun jingine ne ba wai mun yanke ba ne. Saboda haka ƙungiyar Kwadago ba za ta zuba ido ana zaluntar al'umma mu yi shiru muna kallo ba. A ita wannan gwamnatin dukkan dama na ta gyara kurakuranta mun bata, babu wani kuma maganganu da za su gaya mutane na zaƙin baki da za mu saurare su. Saboda haka ƙungiyar Kwadago tana nan daram, kuma muna shirin ɗaukan matakai da suka dace da lallai-lallai ƙarin kuma albashin nan sai an kai shi sama da naira 200,000 kamar yadda muka ayyana. Muna nan kuma daram a kan bakanmu, babu gudu babu ja da baya.
Shugaban muryar talaka Adamaturu jihar Yobe, Sani Bakuru Sabon Fegi, ya mayarwa ƙungiyar Kwadago da martani cewa
a wannan ina ganin cewa kamar sun yi kitso ne da ƙwarƙwata, sakamakon cewa babu wata ƙasa ma da take biyan mafi ƙarancin albashi naira 300,000. Ya kamata dai a yi abin da zai yiwu, a yi kuma abin da ya dace. Idan aka yi la'akari a ƙasar ba wai ma'aikata ne kaɗai suka fi wayanda ba sa aiki yawa, wayanda ba sa aiki sun fi wayanda suke aiki yawa. To idan aka ƙara wa ma'aikata su kuma wayanda ba sa aiki, tun da dai wannan raɗaɗin cire tallafin man fetur ɗin ya shafi kowaye a ƙasar nan. Ƙarin albashi ba laifi ba ne, ƙwarai da gaskiya ana buƙatar ƙarin albashi, amma dai maganan gaskiya naira har 300,000 ba abu ne wanda zai yiwu ba, kuma ba abu ne kuma wanda hankali zai ɗauka ba. Ya kamata ita ma ƙungiyar Kwadago da ta TUC kuma ta je ta zauna a teburin shawara ta duba, ta yi tunanin ta nutsu ta duba ta ga yanayin yadda ƙasar yake.
Ita kuwa wata lauya mai zaman kanta a nan babban birnin tarayyar Najeriya, Fatima Abubakar, ta koka ne kan matakin da ƙungiyar ta ce za ta ɗauka.
Wannan zanga-zanga da 'yan Kwadago suke ƙoƙarin aiwatarwa, mu mun gaji da zanga-zanga. Saboda zanga-zanga nan da suke yi dai baya hana gwamnati ta ɗauki mataki ko ta aikata abin da take son ta aikata. Kuma daga ƙarshe shi talaka shine yake ƙarshe shine yake shan wahala. Saboda duk sanda gwamnati za ta kira su a zo a zauna, a rufe kofa, a yi taro, a ce ai cece ku ce, daga ƙarshe ba za mu san me ake ciki ba. Abinda kawai muke so a samu maslaha, a samu hanya mafi sauki yanda za a shawo kan wa'annan al'amura.
Wata sanarwa da kakakin akanta janar na tarayya Bawa Mokwa ya fitar na cewa gwamnati tana ƙoƙarin biyan ma'aikatan nan ba da jimawa ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.